Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Litinin 18 ga watan Disamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a ce hukumar kididdiga ta Najeriya MBS ta ce farashin kayayyaki a Najeriya ya ƙara hauhawa idan an kwatanta da shekarar ta gabata. Sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamire kai ya shirya kuma zai gabata. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara shirarin kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin sai ya kai Rasha ga kasancewa kasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan kasashen yammaci, cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zabe da yake yi gabanin zaben watan Maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sa kaiwa shekara ta 2030. Putin zai sake tsayawa takara a karo na biyar don ci gaba da makalewa a fadar Kremlin a wani zaɓe da ba shi da wani sahihin abokin hamayya da ake sa ran gudanarwa shekaru biyu da kaddamar da mamayar shi akan Ukraine. Vladimir Putin, mai shekaru 71 a duniya, ya dare karagar mulki ne a shekara ta 2000 a ƙasar da al'ummata da dama ba su san wani shugaba ba sai shi. Akwai yiwuwar ƙuri'a da za a kada ta ba shi damar ci gaba da mulki akalla har zuwa shekara ta 2030 da kuma ba shi damar ci gaba da zama a fadar Kremlin har sai shekara ta 2036. A jiya Lahadi ne shugaban dakarun Isra'ila ya ce dakarun na Isra'ila sun kama mutane fiye da 1,000 a yakin da suke yi da Hamas a Gaza, da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai. Shugaban Hafsan Hafsoshin Janar Harzi Halevi ya ce idan mayakan suka ajiye makamai suka daga hannaye sama, ana kama su ne kawai amma ba a harbe su. Cikin wani faifan bidiyo da sojojin suka rika yadawa, Halevi ya ce sun samu bayanan sirri da dama daga kamammun da ya ce sun haura 1,000. Furucin na Halevi da yana zuwa ne bayan da sojoji suka yi kuskuren harbe Yahudawa uku da ke kame, da sojojin suka ce sun rika daga farar tuta suna kokarin neman aje a cece su. A jiya Lahadi ne har ila yau hukumomi a Pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwa yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jam'iyyar tsohon dauraren firaministan kasar Imran Khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani da ba kasafai akan yi irin su ba. Ƙungiyar Tahrik al-Insaf ko kuma PTI ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga matakin gwamnati na dankwafar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe. Jam'iyyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa dama abu ne da aka zata daga gwamnatin kama karya wadda ba halattacciya ba, ta rage ƙarfin kafar sadarwar yanar gizo ta kuma haifar da cikas ga duk wata kafar sadarwar zamani a faɗin ƙasar ta Pakistan kafin taron gangamin siyasar na tarihi na jam'iyyar PTI da aka yi malakabi da jalsa. Ta ce wannan shi ya tabbatar da fargabar su ga dimbin farin jini na jam'iyyar PTI ta Imran Khan. Hukumar NetBlocks mai zaman kanta da ke sa ido akan harkokin kafafen sadarwar zamani da tsaransu da kuma yadda gwamnati ke tafiyar da su ta tabbatar da cewa lalle an yi wa kafar sadarwar yanar gizo kutse a Pakistan. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina zuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, hukumar kididdiga ta Najeriya MBS ta ce farashin kayayyaki ya ƙara hauhawa idan aka kwatanta da shekarar ta gabata. Kuma rabon ƙasar ta samu hauhawar farashi haka tun shekarar 1999. Wakili mu a birnin Abuja Rukayya Basha na ɗauke da wannan rahoton.
Kasar da yana fuskantar hauhawar farashin kayan masarufi da sauran nau'ikan kayayyakin amfanin yau da kullum babu ƙaƙƙautawa. A rahoton da ta fitar, hukumar kididdiga ta ƙasa MBS ta ce an samu ƙarin hauhawar farashin kayayyaki a watan Nuwamba da kaso 0.87 idan aka kwatanta da watan Oktoban da ta gabata. Hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya yanzu ya haura kaso 27.33 zuwa kaso 28.20 bisa kididdigar ta MBS. kuma rabon kasar da ta shiga irin wannan yanayi na tashin farashin kayayyaki tun a shekara ta 1996. Kazalika hukumar ta ce wannan mataki na hahon farashin kayayyaki ya karu da kaso 6.73 idan aka kwatanta da watan Nuwamban shekarar 2022 wanda yake a matakin kaso 21.47. Rahoton ya kara da cewa hauhawan farashin kayayyaki na watan Nuwamba ya wuce adadin da aka kiyasta a watan Oktoba. Rahoton ya ce hauhawan farashin kayan cimaka ya karu da kaso 32.84 a shekarar ta 2023 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata wanda yake a matakin kaso 24.13. Rahoton ya kara da cewa kayayyakin da suka ta'azzara hauhawan farashin sun hada da farashin burodi, cimaka, man girki, doya da kuma dankalin turawa. Sauran kayayyakin su ne kifi, nama da sauran kayayyakin kwalama da kuma na shayi. Shin ko menene ke kawo irin wannan hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya? Tambaya da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri kenan, manazarci kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Tarayya da ke Kashiri jihar Gombe.
Akwai manya-manyan abubuwa guda biyu da mu a aikace a cikin tattalin arzikinmu da muka yi sake da su suka rikice. Wato bangaren sarrafa kayayyaki da wadata ƙasa da abin da ya kamata mu dinnan mai amfani da shi. Wato mu mun shantake mun sake komai ba za mu iya yin shi wai dan mu rike Najeriya da shi ba. Saboda haka abincinmu za mu siyo daga waje, tufafinmu za mu siyo daga waje. Duk yanda za a yi a siyo wani abu daga waje a shigo da shi, to da abu ya shafi wancan kasar wajen ya shafi Najeriya. Akwai hauhawan farashi a kasashen na duniya kusan gaba daya. Saboda haka sai mun siyo shi mun shigo da shi cikin gida Najeriya. Bangarori guda biyu da suka taba tattalin arzikin Najeriya da kusan ya wargaza komai. Bangaren man fetur da bangaren canjin kuɗi na Najeriya. An ƙara farashin man fetur kamar yadda muka sani, dole farashin abinci ya karu da farashin sufuri ya karu.
To wani mataki ya kamata gwamnati ta dauka domin dakatar da hauhawan farashin kayayyaki?
To kenan ya zamanto dole gwamnatin ta dau matakan da abincin da sauran abin da ake bukata zai yalwatu a cikin ƙasa ya wadace ƙasa. Kamar yanzu a ce ta samar da manya-manyan masana'antu na sarrafa kayan gonan. Kamar a samar da manya-manyan gonaki irin na zamani na duniya. Inda za a yi su kuwa a cikin takaitaccen lokaci da sun rage hawa-hawan farashin nan.
'Yan Najeriya dai na dakon ganin irin dabaru da gwamnatin kasar za ta fito da shi domin kawo ƙarshen yadda farashin kayayyaki yake tashi a ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hauwa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Dakarun Isra'ila da ke fafatawa da Hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanya ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taɓa gani ba, da aka tsara domin jigilar mayakan Hamas a cikin motoci kai tsaye daga Gaza zuwa kan iyaka. Ƙonawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran hanyoyi ɓoyayyu na daga gurin da yakin da Isra'ila ta kaddamar bayan da dakarun Hamas suka kaima Isra'ilan hari da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudanci a ranar 7 ga watan Oktoba. Daga cikin wuraren da Hamas din ta take a yayin harin sun hada da kan iyakar Erez da ta tsallaka tsakanin Gaza da Isra'ila kilomita 100 kacal daga wani wurin binciken ababen hawa da ke bangaren kudanci, wani wuri boye da buhunhuna na ƙasa da dakarun Isra'ilan suka nuna manema labarai cewa wurin ficewa ne kuma wani aiki ne na dakarun Hamas. Suka ce hanya ƙarƙashin ƙasar na da zurfin mita 50 da fadin kusan mita 3 da tsawo da fadi da kuma wutar lantarki a cikinta. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya faɗa a jiya Lahadi cikin jawabin shi na duk dare ta faifan bidiyo cewa a nan ba da jimawa ba ne ƙasar Ukraine da hukumar tarayyar Turai za su tantance cigaban da Ukraine din ta samu a tsarin daidaita dokokinta da na kungiyar tarayyar Turai da kuma samar da wani jadawalin aiki a tattaunawar da ake sa ran a shekara mai zuwa game da shigar ta kungiyar tarayyar Turai. Zelensky ya kara da cewa a nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne kasar ta Ukraine za ta kaddamar da tsarin gudanar da nazarin ci gaban da Ukraine din ta samu abin tsarin dokokin tarayyar Turai domin tantancewa tare da hukumar ta tarayyar Turai. A watan jiya ne hukumar tarayyar Turai ta ruwaito cewa kasar ta Ukraine ta cika hudu daga cikin bakwai na tsare-tsaren da aka amince da su a tattaunawa kasancewar Ukraine a kungiyar tarayyar Turai da suka hada da daukar jami'an yaki da cin hanci da rashawa, aiwatar da gagarumin sauya bangaren shari'a da samar da ingantattun dokokin yada labarai da za su yi daidai da na tarayyar Turai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 12.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Shirin da ke duba lamuran da ke ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin Zauren matasa na VOA zai yi bitar akalla ɗaya daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Cikin ikon Allah, shekarar mun zagaye yankuna da dama inda muka tattauna da matasa, kama daga Sokoto birnin Shehu kan tsaro a yankin Isa da sabon birni, Ghana kan garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Akara, Kamaru kan kishi mai amfani da akasin haka, Bauchi kan rawar da matasa za su taka bayan babban zabe, garin Dan Umaru a Dankowa Sagu jihar Kebbi kan tsaro, da Gashuwa jihar Yobe tare da matasa masu kamun kifi da muke kai a halin yanzu kuma in Allah ya yarda za mu ci gaba a sabuwar shekara. Za mu gabatar da ɗaya daga zauren da ya zauna a Sokoto. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kair Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhuseini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Kamar maganar da kasu ka yi, ana ganin cewa mutane suna hasashen cewa kamar waɗannan ma'adanan da ake ɗiba a waɗannan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya. Don ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya, to mutane hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa wuraren da suke zaune suna da arzuka wurin nan, to su ma suna da buƙata a ba su dama su domin Allah ya kaddara cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na dake karkashin kasa, su ci muriyan wannan al'amura wannan amfanin dake karkashin kasa. Idan har yadda mana hankali ya kwanta, to za su neme su ne su ci wannan amfani. To idan hankali bai kwance, to kaga ba a maganat kila da cin amfanin albarkacin ma'adanai, sai dai mutum shi bai datta ina na zai tsira tare da ni. To shi adalin da ya sa ne wagga magana
kun bayan cewa an ruhi, amma har yanzu ta addincin bai yi sauki irin wanda ya kamata ba. Ko mai zalla da
me yasa ka ci haka nan?
Abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ruhi, aƙalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa ya, domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba. Amma yanzu in ka duba wasu local government irin Tambol da Kebbi da sauran irin waɗannan local government, yanzu abubuwan ya kuraru ya kawo gare su. Wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhi din, amma a bi kididdiga ko diddigin cewa shin abin umarnin da anka ba su a aiki ko bai aiki ba, wannan shi a babban matsalar da Najeriya. Yawwa, wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta. Rashin ba a kididdiga a gane shin abin da anka ce a yi din an yi ko ba a yi ba, wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta. Don haka don an ce an ba da umarni duk ba lalle na a ce abin yayi ba, saboda akwai wasu waɗanda suka amfana da wannan, za a bi ta karkashin kasa da nan gaban
fage ne kuwa kamar a yi amfani
da wannan. Ma shi ta'addancin ke da ina ganin ya riga ya dade don tukalin ma ina ganin
Ummul Kairi
muna da ganin sun shekara biyu suna tare da wanga ta'addancin. Sai dai abin da ke faruwa su can kebe, yanzu an kai lokacin da su kebe ko jami'an tsaro an ka kai kebe kwana biyu, sai kaga sun dawo, sai kaga sun ce to ba a ba su makamai ba, ko kuma ba a ba su kayan aiki ingantattu ba, to ta yaya za a yi su zauna kebe? Saboda kebe iyaka ce, daga garin kebe babu wani gari da za ka wuce, kebe ta riga ta zama babu wata hanya da za ka wuce.
Tana kan iyakan Najeriya da Nijar ne?
Tana kan iyakan hannu in ka kai ta Tambuwal, in ka shiga kebe, daga garin kebe babu wani babban gari da za ka miƙewa, kebe ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan sai ƙauyuka ga Sokoto ta wanga hannu ta Tambuwal. To shi ya sa mu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can, saboda ganin suka ko koro su an kai babu inda za su kai su nemi taimako, sai sun kai ta can. Saboda ko har kwanan baya ma ina ganin kamar da manar bara an taɓa kai mai kiɗa ta'addanci, kuma ga shi gada wannan ta ga sunan wani ɗan ƙauye na nan kafin ka kai kiɗa, akwai wata gada wadda in ta kace baka ma shiga kiɗa. To da lokacin ana cikin wannan inda mana ma ta kama da kacewa ta kai, to ƴan sanda an kai su kila suna neman taimako, ya za a yi wasu su sai su taimaka musu? Kaga babu. Nan gudu akwai ƴan kabu-kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su, sannan mutanen gari sun san su, waɗanda ƴan an ka kama mutum an kai kidnapping ɗin nan an kai garkuwa da su. In ya kai wannan wurin cikin garin Gudu, in ya tsaya kan titin daga zuwa wani ƙauye, da kata in ka ce ma ɗan kabu-kabu wurin su wani za a kai ka, ya san su ƴan ta'addan da za ka kai ma kuɗi ka ba su kuɗi, sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji ITEL ɗe ka yi, in kana da MTM ka tsaya nan ana ce da ITEL ka sai ka shiga da shi. Kaga ko abin ya riga ya yi yawa, abin ya lalace, san akwai ƴan kabu-kabun da sun san ƴan ta'addan da a cikin daji kungiya-kungiya, da ka ce musu wurin su wani ka yi, da ya ɗauke ka ya san inda zai kai ka. Ɗan gari na kai, don wanda ba ɗan gari ba yana yin san ƙauye.
Akwai sakacin al'umma
gaskiya.
Akwai sakacin al'umma.
Wai nake ba sakacin na al'umma ba, saboda yanzu ƴan gari sun ka taso sun ka kashe waɗanda ƴan kabu-kabu. Su ƴan ta'adda ha gobe cikin gari sun kai su kashe mutanen gari.
Gaskiya. Ni tunanina kusan sunana Musa Yahaya Muhammad.
Na'am.
Wato ni tunanina kusan ya bambanta da na kowa. T
tunanin nawa shi ne akwai
wani abu. Kafin nan Musa, ya nuna su ‘yan kabu-kabu masu yin wannan abun su ba su ‘yan ta’addin ba sa taɓa su kenan.
Ai, kamar yadda activist Hassan Binanci ya yi magana ne ɗazu, yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni. Abu ne wanda yake wani yanan gizo ne. Wa'yansu suna daji zaune rike da makamai, wa'yansu suna birni zaune su suke yin tunanin. So suna da mutane ta ko'ina, a ma'aikatan ma a menene duka suna da. To inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba ɗaya a Najeriya ko a ma lafiyar mu ta Afirka, shi ne akwai wani abu da muka baro a baya. Patriotism, raji na kishin kasanka. Wanda yake akasarin 'yan Najeriya gaba ɗaya, Najeriya ba ta gabanmu, kowa kan shi ne gaban shi. Kamar yadda kowa san kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa, idan abu ya faru za ka ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ƙasa ta a kan ƙasa ta ta je ta samu matsala. So da a ce dukkaninmu matasa tun daga muke tasowa mataki na primary zuwa sama ana sa mana wannan kishi na ƙasarmu Najeriya, ka fifita ƙasar a kan kanka. Ka fifita ƙasar akan wani da kake ganin zai iya zambatarka. Wanda yake in muka duba akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba, saboda ɗaya ko mutane ɗaya ne take shafa. Sai da abun ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik, an tarwatsa tattalin arzikinmu da sauransu, abun ya fara shafan kowa. Lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro. So idan muka zo muka samu wannan kishin, muka san ƙasarmu ne, ba za a samu informa ba. Ma'ana wanda yake ba dan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a durƙushe ƙasar shi ba. Sa'annan kuma akwai wani abu ɗaya da shi shugaban matasa na jihar Sokoto, majalisar matasa ta jihar Sokoto ya magana, adalci daga shugabanni. To shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni, to ba za a taɓa samun zaman lafiya ba. Duk al'ummar da bata samu adalci ba, duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya. Wannan shi ne gudunmuwata da zan ƙara.
Wato ka gane ni abin da na so in ƙara, Aminu ne. Wato ban tare numfashinka ba, idan ka duba ba maganar kishin ƙasa ga matasa a wannan zamanin, kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni. Because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku, ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujeran kansila ko wani chairman ko dan majalisa, sai ya zo a yi abin da ake cewa yi cikin dare ɗaya, Allah ka yi Bature wata ɗaya da hawan shi mukami, sai ka ga ya zo ya mallaki gida, ya mallaki mota. A da kuna zama a majalisa ɗaya da shi, yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane. A ra'ayi ana buki tare ake shirye-shiryen buki, a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran, kaga dole wannan abin ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi. Shugabanni ba sa taimako, ba sa tallafa wa talakawa, amma abinda zai ba kuma mamaki yanzu lokacin zaben nan suka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa. Ta yaya za a yi baka tallafa wa ɗan uwanka ba lokacin da yake buƙatar taimako? Idan an zo ta bin doka da oda, kana gani a hanyar jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani, za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motanka, za ka ga za a ɗaga maka ƙafa ka wuce, ba wai sai an bincike mai ta dogo ba. Saɓanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motanka, kila ma na cefa ne kake nema, a to fa za a fara dragging ɗinka, ina driving license ɗinka, ina lambanka, ina fitilanka, bla bla bla, ba ta yanda za a yi kai maka jikishin ka san ka.
Mun gode matasa da sashen Hausa na muryar Amurka bisa wannan dama ta gabatar da wannan shiri kan darussa masu muhimmanci. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a sabon shiri. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama da sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Banga. Ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa ministan kwarugo a Najeriya Simon Lalong, wanda ke zama tsohon gwamna a jihar Plateau, zai kasance ministan farko da zai bar karagar mulki ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ƙasa da wata shida bayan an rantsar da su a matsayin ministoci. Minista Lalong dai zai aje aiki ne domin komawa majalisar dattijan Najeriya, inda a kwanan nan ya samu nasara a kotunan zaɓe, inda aka kwace kujerar daga ɗan jam'iyyar PDP a jihar ta Plateau. Sai kuma jaridar The Punch, ɗaya daga cikin manyan labaranta kamar sauran jaridun Najeriya, ta maida hankali ne akan rikicin siyasa da ya kunno kai a jihar Rivers tsakanin tsohon gwamnan jihar kuma ministan binin tarayyar Najeriya Wilson Wike da kuma gwamna mai ci yanzu Simina Layi Kubara. Yanzu haka dai jam'iyyar APC na cewa kokarin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi na shiga tsakani ya citira lamarin da kuma ya kawo yanzu ya kai ga rusa majalisar dokokin jihar da gwamnan jihar ya yi, inda kuma a waje ɗaya wasu kwamishinoni kimanin guda tara da ke goyon bayan tsohon minista Wilson Wike suka yi murabus daga gwamnatin Fubara. Haka kuma wasu 'yan majalisar guda 27 tuni suka sauya daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC, lamarin da kuma ya kai ga an ayyana su a matsayin waɗanda suka bar mukamansu. Sai kuma jaridar Premium Times, ɗaya daga cikin manyan labaranta, na cewa ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya 19 sun ba da gudunmuwar naira miliyan 180 ga waɗanda iftila'in harin jirgin sama mara matuƙi na sojan Najeriya ya halaka wansu a garin Tudun Biri da ke karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna. A wani taron gaggawa da kungiyar gwamnonin da gudanar a ƙarshen mako karkashin jagorancin gwamnan jihar Gombe Inuwa Yahaya, ta yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauki kwararar matakai na kawo ƙarshen irin waɗannan hare-hare da kuma hukunta waɗanda ke da alhakin aikata shi. Gwamnonin da sun ziyarci waɗanda suka samu raunuka sakamakon wannan hari da ke kwance a asibitoci daban-daban da ke jihar Kaduna. Sai kuma jaridar Daily Trust, ɗaya daga cikin manyan labarai, tana cewa hukumar NDLEA da ke yaƙi da safara da kuma shan muggan ƙwayoyi a Najeriya ta kama wata gyatuma 'yar shekaru 75 mai suna Mrs. Sakina Suremeku bisa tuhumarta da mu'amali da muggan ƙwayoyi. Kakin hukumar Femi Baba Femi shi ne ya sanar da hakan a wata sanarwa, inji jaridar Daily Trust. Ita dai wannan gyatuma an kama ta ne a yankin Oshodi da ke birnin Lagos a ranar Juma'a da ta gabata, inda take dauke da wasu nau'in muggan ƙwayoyi da suka hada da tabar wiwi da kuma maganin tarin nan da ake kira codeine, wanda kuma aka haramta amfani da shi da dama. Ƙarshen shirin jaridun kenan, huta lafiya.
A gaini da Babangida Jibrin. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai, amma fa wannan karin a takaice.
A jiya Lahadi ne shugaba Vladimir Putin na Rasha ya sha alwashin sai ya kai Rasha ga kasancewa ƙasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan ƙasashen yammaci, cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zaɓe da yake yi gabanin zaben watan Maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sakaiwa shekara ta 2030. A jiya Lahadi ne shugaban dakarun Isra'ila ya ce dakarun na Isra'ila sun kama mutane fiye da 1,000 a yakin da suke yi da Hamas a Gaza. Da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai, shugaban Hafsan Hafsoshin Janar Hazi Halevi ya ce idan mayakan suka ajiye makamai suka daga hannaye sama ana kama su ne kawai amma ba a harbe su. A jiya Lahadi ne har ila yau hukumomi a Pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jam'iyyar tsohon daurarren Prime Minister kasar Imran Khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani da ba kasafai akan yi irin su ba. Ƙungiyar Tariq al-Insaf ko kuma PTI ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga matakin gwamnati na dankwafar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe. Jam'iyyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa dama abu ne da aka zata daga gwamnatin kama karya wadda ba halattacciya ba, ta rage ƙarfin kafar sadarwar yanar gizo ta kuma haifar da cikas ga duk wata kafar sadarwar zamani a faɗin ƙasar ta Pakistan. Dakarun Isra'ila da ke fafatawa da Hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanya ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taɓa gani ba, da aka tsara domin jigilar mayakan Hamas a cikin motoci kai tsaye daga Gaza zuwa kan iyaka, ƙonawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran hanyoyi ɓoyayyu na daga gurin da yakin da Isra'ila ta kaddamar bayan da dakarun Hamas suka kai ma Isra'ilan hari da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudanci a ranar 7 ga watan Oktoba.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta yi gabatar da shirin, sai Salamun Abu wanda ya haɗa da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfi da Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa. Assalamu alaikum.